أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بيان مجانا أكن حديثي نفرقه wanda yake magana akan niyya da ikhlasi, wanda yake magana akan abubuwa da dama da suka shafi wannan addini, abubuwa da dama da suka shafi harkokin mu na ibada, wanda babu yadda zamu yi face wannan niyyan nan tana tare da mu. An kome ana bukatar mu da ikhlasi, kamar yadda muka faɗa a can baya. Al-Imam As-Suyuti yana cewa wannan hadisin nan ta shafi fuskoki fiye da 70 na fuskokin fiqh. A yau maganar mu zai kasance akan hadisi na biyu a cikin wannan littafi mai tarin albarka. Wannan hadisi ya shafi abubuwa da dama da suka shafi wannan addini mai girma. Maratib na addini guda uku da aka sani, wato al-Islam da iman da ihsan. Har wa yau wanda ya rawaito wannan hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. An Umar aidan radiyallahu ta'ala anhu qala: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وأن حديث مئتار البركة وأن يروي توشد جوجين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم shine sayyidina Umar bin al-Khattab. Mun yi magana a hadisin farko, mun yi bayani akan tarihin sayyidina Umar bin al-Khattab, mun takaita mun iya mun faɗa abin da muka iya faɗa akan wannan. Yau za mu shiga cikin hadisin ba tare da maimaita abin da muka yi shi a can baya ba. Yace an Umar aidan, wato kamar yadda aka rawaito hadisin farko daga wajen sayyidina Umar bin al-Khattab, haka zalika yau hadisi na biyu dinnan سيدنا عمر بن الخطاب حين يرويته تدق وجه منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوتر منازل أجل مجلس منزل الله صلى الله عليه وسلم قسم سيدا ونمتم يقول يشغو ونم مجلس yana sanye da tufafi faritas yana gashinsa kuwa baki kirin yake babu alama na matafiyi tattare da shi cikin mu babu wanda ya san sa shi baya shi ba san shi ba ba wanda ya san shi wannan ya nuna kenan ba daga kusa yazo ba domin a irin wancan lokaci kauyuka da garuruka da suke kewaye yawanci an san suwa ne ne a cikin su to abun mamaki tattare da wannan mutumin shine kayan safari tas babu alama na dauda ko kuma kura da zai nuna cewa wannan matafiyi ne ya zo daga ketare ko ya zo daga waje ne nisa haka zalika gashin shi baki kirin ne babu alaman wata gumi ko dauda ko kuma abun da ya shafi kura da yake nuna wannan musafiri ne wato matafiyi ne ya shigo daga waje ne nisa sai yace fajalasa hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya muhammad akhbirni anil islam sai yazo yayi zama irin ta tahiyya ya zonna dabda manzo sallallahu alaihi wa sallama guyuwoyinsa na taba guyuwoyinsa yadafa kafa yadafa cinyoyinsa da hannunsa wa wada kaffaihi ala fakhidaihi wato ya aje hannayensa ko kuma yadafa cinyoyinsa wannan sai bayan haka yace ya muhammad ya kira ta da sunansa malamai sun yi bayanin wannan gudun sun ce wannan ya faru ne kan hani a kira manzo sallallahu alaihi wa sallama da sunansa wasu malamai kuma suka ce a saboda shi wannan wanda ya shigo dinnan mala'ika ne da sifan mutum ya zo ne kuma yayi irin wannan tambaya irin na kauyawa wato a'rab wanda suke fita daga kauye su shigo gari kuma su haka tambayoyinsu yake yayi irin nasu tambayan saboda badda kama saboda mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin majalisin nan kada su fahimci menene yake wakana abin da ake bukata shine su fahimci amsoshin wannan tambayoyi da za a yi sa sai yace ya muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam wato bani labari yayi tambaya ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba sa bayani hakikanin shi menene islam sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace yana bashi ansan menene al-islam yace masa al-islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wato musulunci shine sani kuma ka sallama kuma ka gaskatar kuma ka shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida cewa sayyidina muhammad manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala an turo shi ne wa mutane ya koya musu addinin su wa an tuqima as-sala wa tukasai da sallah kuma kayi ta a cikin lokacinta tare da rukunanta da kuma sharudanta wa an tu'ti az-zaka wa tukabada zakka ga wanda suka cancanta, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, wato suna da wannan haƙƙi na wannan zakkan nan. Ka fidda zakka sawa'un, kai ne ka ba wa wanda suka cancanta, ko kuma ka kai wannan zakkan nan izuwa baitul mali masana wanda suka cancanta su tura shi ko su ba da shi ma wanda suka cancanta, ko kuma ka ba wa wani limami ko kuma imami hadili ko kuma wani shugaba jagora hadili wanda zai bayar da wannan ga wanda suka cancanta. Sannan kuma daga cikin rukunnan musulunci yana ci gaba ya ce wa anta suma ramadan, wato ka azumci watan ramadan, ka dakata daga duk wani abun da aka hana a cikin wannan watan, abun da ya hada da ci da sha, saduwa da iyali, da duk dai wasu abubuwa da za su batar ko kuma za su karya wannan azumin nan, a dakatar da su. Wa anta hujjal bait, wato ka nufi gidan Allah subhanahu wa ta'ala da niyyan soke faradin hajji, in istata'ta ilayhi sabila, in ka iya yin haka, saboda addini ne wato mai saukin gaske, ba a ajewa mutum abun da bai iya ba. Lafiya akwai ta, in babu ita hajji babu bata kan mutum. Kazalika idan mutum bai da dukiyan da zai iya ya kai shi hajji, sannan kuma bai da zabi wanda zai yi amfani da shi wajen zuwan shi hajji, wadan ma hajji bata hau kansa ba. Yace kala sadaqta, bayan faɗin haka sai yace masa yi haƙiƙa, lalle ka yi gaskiya. Sai sahabbai suka ɗimautu, suka shiga cikin halin ɗimautuwa, suka yi mamakin ya za a yi matambayi ya yi tambaya da farko kaman bai san abu ba, daga baya ko idan an ba da ansa ya nuna cewa hakan take, wato ya santa kuma ansan da aka bayar daidai take. Wannan abun ya ba wa sahabbai da suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamaki. Sai ya ci gaba da tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa fa akhbirni anil iman, yace ya tambaye sa shi menene hakikanin imani, yace an tu'mina billahi, wato ka gaskata cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan, Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, ka gaskata cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne rabba, ka gaskata cewa Allah subhanahu wa ta'ala kaɗaitacce yake, bayi da kimi, kamili ne mai kamala, duk wani abu na nakasa ya nisanta daga shi. Sannan ya ce wa mala'ikatihi, wato ka yi imani da kasancewan mala'iku suna nan. Mala'iku su bayin Allah ne wanda ba sa saba wa umurnin Allah, masu tarin yawa, an halicce su da haske ne. A ya wajabta gamu musan goma daga cikin wannan mala'ikun nan, wannan goman nan akwai sayyidina Jibril mai saukar da wahayi, akwai sayyidina Israfil wanda shi ne mai busa kafo, akwai sayyidina Malik wanda shi ne wanda aka wakilta akan wuta, akwai sayyidina Ridwan wanda shi ne wanda aka wakilta shi ga lamuran aljanna, akwai kuma masu rubuta duk wani abu da ya shafi lada, da wani abu da ya shafi aiki na zunubi da wanda da mutum zai aikata, wannan sune Raqib da Atid. Sannan kuma akwai Izra'il, sannan kuma akwai Munkar wa Nakir, waɗannan duka mala'iku ne da ya kamata mutum ya san su, kuma ya san ayyukansu. Mala'iku kamar yadda muka faɗa a can baya, halittu ne na Allah da ya halicce su daga haske, ba sa sabawa umurnin Allah subhanahu wa ta'ala, a koda yaushe suna cikin da'a ta Ubangiji, suna cikin umurni na Ubangiji, yawansu ya kai ga babu wani mawdu'i a sama, babu mawdu'i da ya kai mawdu'i na aje wani sahu a sama, face akwai mala'ika ko yana tsaye yana tsaye da sallah, ko kuma yana ruku'u, ko kuma yana sujada. Aikin su aiki ne na umurnin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wal iman, sai ya ci gaba da cewa wa kutubihi, sannan kuma imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai ga annabawansa manzanni. Wannan littattafai din nan imani da su shine kai imani ka gaskatar da kasancewarsu, sannan kuma ka gaskatar da abun da yake ciki, wato duk abun da yake cikin wannan littafin nan, duk abun da yake ciki, duk abun da wannan littattafan nan suka kunsa abu ne gaskiya. Littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar malamai sun yi ikhtilafi akan yawan adadin su. Wasu sun ce 104 ne bisa ga hadisin nan dogo da sayyidina Abi Zar ya rawaito sa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wasu kuma suka ce a'a ba haka ba, amma daga cikin wadanda ya wajabta mutum ya san su shi ne Alkur'ani mai girma, littafi da sai aka saukar wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma akwai Az-Zabur, wato littafi da aka saukar wa sayyidina Dawud, sannan kuma akwai Injil, littafi da aka saukar wa sayyidina Isa, sannan kuma akwai At-Taura, wato At-Taura, littafi da aka saukar wa sayyidina Musa alaihim wa ala rasulina afdalus salah wa salam. Wadannan su ne littattafai da aka saukar su daga baya wanda Al-Qur'ani ma ya ambata, kuma akwai kamar su suhufi Ibrahima wa Musa. Sai ya ci gaba da kuma bayani akan abun da ya kamata a yi imani da su. Daga cikin abun da ya kamata a yi imani da su shi ne wa rusulihi, imani da manzanni. Imani da manzanni shi ne ka gaskata cewa akwai manzanni, bayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura su domin kiran mutane zuwa addinin Allah, domin koya wa mutane addinin Allah, kuma ka yi imani da gaskatar da abinda suka zo da shi, ka tabbatar cewa abinda suka zo da shi gaskiya ne. Wannan yana daga cikin imani da manzanni. An yi magana akan adadin manzanni, malamai sun yi ikhtilafi a kai. Wasu sun ce saboda riwayoyi da suka zo akan adadin manzanni, akwai hadisi da yake magana cewa adadin manzanni 314, akwai wanda yake cewa 315, kuma mafi rinjayen malamai sun karbi wanda ya zo wanda yake maganan cewa 313 shi ne adadin manzanni. Amma adadin annabawa, wannan ma akwai hadisi da yake magana akan adadin annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda aka ce adadin su ya kai 124. Daga cikin manzanni da aka ambata a cikin Alkur'ani mai girma wanda ka ba ta yi kowaye ya san da su, ashe akwai wanda aka ambata adadin su 25 ne, kamar sayyidina Adam da sayyidina Idris da sayyidina Nuh, sayyidina Hud da sayyidina Salih da sayyidina Lut da sayyidina Ibrahim, sannan akwai ƴaƴansa sayyidina Ibrahim da sayyidina Ishaq, sannan kuma akwai jikansa sayyidina Yaqub da kuma sayyidina Yusuf da sayyidina Shu'aib, akwai sayyidina Harun, sayyidina Musa, akwai sayyidina Dawud, kuma akwai sayyidina Sulaiman, sayyidina Ayyub da sayyidina Zulkifli da sayyidina Yunus da sayyidina Ilyas, sayyidina Al-Yasa, sayyidina Zakariya, sayyidina Yahya, sayyidina Isa da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cikin wannan 24 akwai ulul azmi guda 5. Wannan ulul azmi guda 5 din nan sune wato mafi, sune wanda Allah ya daukaka fiye da kowane manzanni, wanda Allah ya musu daukaka ta daban wannan sune guda biyar wanda aka ambace su a cikin wannan ayan nan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wato sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina nuh da sayyidina ibrahim wa da sayyidina musa da sayyidina isa wayannan guda biyar sune ulul azmi sai ya ci gaba da bayanin abun da ya kamata a yi imani da shi daga cikin su akwai imani da ranar gobe kiyama inda yace wal yawm al akhir a yi imani a gaskata cewa akwai ranar gobe ne zuwa ranar adalci ranar da Allah subhanahu wataala zai yi hukunci da ba a taba yin irinta ba adalci da ba a taba yin irinta ba rana ce ta ranar kiyama sannan kuma a yi imani da cewa sannan na ƙarshen su shine wa tu'min bil qadri khairihi wa sharrihi wato mutum ya yi i'tiqadi kuma ya gaskata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara alheri da sharri kan halittan halittu sannan kuma duk wani abu da zai wakana da wani abu da ya wakana gabaki daya yana cikin qaba'in Allah subhanahu wa ta'ala abu ne da Allah ya kaddara abu ne da Allah ya so shine abun da yake wakana babu abu da zai wakana face abun da Allah ya kaddara babu abun da zai wakana face abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya so sannan bayan yayi maganar nan sai yace mata qala sadaqta sai yace masa lalle kai gaskiya sai yace masa fa akhbirni anil ihsan sai yace masa ka bani bayani menene hakikanin al ihsan al ihsan shine ikhlasi wajen ibada matukar inganta aiki na ibada wannan shine ikhlasi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake bayani yace an ta'budu allaha ka annaka tara ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala tamkar kana ganin sa wato kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ba'a kuma a cikin wannan ba'an nan akwai ikhlasi sannan kuma idan ka kasance baka ganin Allah subhanahu wa ta'ala wato in ka kasance matsayin farko din nan ya gagara kuma ka kasance baka fahimtar ta to fa ka sani in lam takun tarahu fa innahu yaraka wato in ka gafala akan cewa in ka gafala wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala tamkar kana ganin sa to kada ka gafala akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka shi akodayaushe mutum kamata yayi ya sani cewa akwai wani abu a rayuwa duk wani abu da zai yi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin sa saboda haka malamai masana kyautata ibada suka ce akodayaushe mutum ya sani ya ajiye a tunaninsa cewa Allahu mahi Allah na tare da shi Allahu qadirun alayya Allah yana da iko akan shi Allahu nazirun ilayya Allah yana gane sa akwai wani malami da yake fifita wani dalibinsa akan sauran dalibai wannan abu ya ja cece kuce daliban nan suka zo suna maganganu kuma suna ganin kamar wannan malamin nan ya fifita wannan dalibin nan akan su sai malamin nan ya ce babu matsala babu komo ya ba kowannen su kaza ya ce su je su yanka wannan kazan nan a inda babu wani da zai gansu duka sauran daliban nan suka yi jeji suka nemi inda babu wani da yake ganin su suka yi yankansu nan sai suka zo da kazinan nan ga su nan a yanke shi wannan dalibin nan ko ya zo da kazan nan a hannunsa ba tare da yayan ka ta ba. Taliban suka yi mamaki. Gashi umurni ma na malamin su ya kasa aiwata ta. Bai yi abin da aka fada ba, bai yi abin da ake bukata ba. Gashi su su sai malami ya ce musu a'a ku jira ku tambaya menene dalilinsa. Da aka tambaya dalilinsa ya ce ai shi malamin ya ce musu cewa mu je inda babu wanda yake ganin mu sai mu aiwatar da wannan. Ni ko da naje na nema kowane guri in nazo na so na yi wannan yankan nan sai na tana da cewa ai akwai wanda yake gani na wanda shine Allah. Tanan malamin ya musu bayani ya ce ga dalilin alakan fifi ko da kuke gani game da shi. Wannan wato matukar sanin Allah, matukar ikhlasi, matukar kasancewa wato mutum yana yi kuma ya san cewa akwai Allah. An rawaito da dama wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba sa daga kafa kuma su gani kamar za su iya miyarta, saboda suna gani kamar wannan ita ce tamkar ƙarshen daga kafansu. Sannan kuma suna ajeta suna ga kamar ba sa iya ƙara daga ta kamar ita ce ta ƙarshe. Wannan duka suna yi ne suna duba Allah, kuma suna yi ne suna sanin Allah yana gani su shine abin da ya kai su ga wannan matsayin nan. Sannan kuma akwai kunya daga Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum a koda yaushe idan yana jin kunyan mutane, yana jin tsoron ya yi wani abu da bai dace ba a gabansu, to ai duk yadda kake girmama mutane ba su kai Allah subhanahu wa ta'ala ba. Shi ya sa magabata na kwarai a koda yaushe suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kunyansa a cikin zukatansu, saboda su fita daga fitintunin wannan duniya, saboda kuma su aiwata ibada na Allah subhanahu wa ta'ala cikin kamala, cikin ikhlasi yadda ake sonta.